لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أسبت 22 ga watan Rabi'u Sani shekara ta 1443 Hijriya, wanda ya dace da 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 Miladiya. Za mu dora kan inda muka tsaya a cikin karatunmu da muke na Sahih Bukhari, muna kissar sura wato Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam, wanda muka dauko muka tsaya dangane da jarabawa da Allah madaukin sarki ya masa na fadawa hannun yan uwansa da kuma kaidi da suka shirya masa. Allah ya kare shi, fatan mu Allah ya kare mu da karewarsa, ya kiyaye mu da kiyayewarsa. Inda ku yi tunawa, mun gangaro zuwa ƙarshen kissar insha Allah, daga nan mun kammala sai mu ɗora karatunmu. Mun taho inda Allah ya ƙaddara aka sa Annabi Yusuf a cikin kurkuku, ya kuma zauna tsawon shekaru. Qur'ani ya ce ya zauna shekaru bid'a sinin, malaman tafsiri suka ce shekaru 10, wasu suka ce shekara 7, wasu suka ce shekaru 10. To da ilimi Allah ya kubutar da shi, da ilimi, don Allah ya sanar da shi fassarar mafarki, da wannan fassarar mafarkin ya kubuta. Anan malamai suke cewa duk mutumin da ya yi ilimi, to ko an so a wulakanta shi, to wannan ilimin zai kubutar da shi daga wulakancin mutane. Abinda ake so ka yi ilimin, baka san yaushe Allah zai baka kariya da wannan ilimi da kake da shi ba. Sarki ya yi mafarki, ya tsorata, ashe ƙaramin hakin da kare na ne, wanda ya ɗaure ɗin a kurkuku shi ne zai warware masa damuwar mafarkinsa, shi kuma ƙoƙarin warware masa fassarar mafarkin shi ne zai kubutar da shi daga zaman kurkuku, don haka ya dawo. Ashe Allah ya tsara ma wannan kujerar mata mulkin ma shi Yusuf alayhis salam shi zai gaje ta. Za ka ja mutum ka yi ƙoƙari ka binne shi, sai Allah ya ɗaga shi. Duk lokacin da ka yi ƙoƙarin ka binne wani ko ka danne wani, ka rinƙa tunawa shi ɗin ma bawan Allah ne, Allah ya halicce shi kuma Allah yana son sa. Dan da baya son sa da ba haka ba. To in mutum yana lissafi sai ya rinƙa yin mai tsawo, ya daina yin gajere, dan wata ranar za a ji kunya. Kuma duk wanda ka nemi ka tozarta shi ko ka wulakanta shi cikin jarabawar Ubangiji, Allah zai iya jarabar ka ya zama shi ne zai taimake ka nan gaba. Ka san da wannan. Da aka sarki ya yi mafarki, ya tambaya, aka ce ba a san fassarar mafarkin ba, sauki burutu ne kawai. Wani ya ce ya sani. Ɗaya daga cikin wanda aka ɗaure shi da Yusuf, shi aka sako shi, ya ce a ba shi dama ya je ya gaya Yusuf. Ya je ya samu Annabi Yusuf ya gaya masa, ya fassara masa mafarkin, ya dawo wajen sarkin. Sarkin ya turo a tafi da Yusuf ɗin, har yana da ilimin da yake iya fassara irin wannan manya-manyan mafarki na sarakuna. Ce maza-maza a kawo shi. Da za a kawo shi ya kafa sharaɗi, ya ce shi kuma ya ce sai an wanke shi, laifin da aka zarge shi aka kai shi kurkuku aka daure shi lalle sai sarki ya wanke shi aka zo aka tambaya kuma sarkin ya wanke shi yace a dawo yace kuma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu annabi yusu yace ba nayi ne dan wanke kaina ince ni wane bane ba shikenan gashi yanzu ya dawo sarki yace ku kawo shi in sa shi kusa da ni tunda mai ilimi ne daga mai ilimi yana samun matsayi kenan yace yau kana da matsayi babba a wajenmu ya kai Yusuf wa qala al-malik utuni bihi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin to Yusuf ya samu dama tunda ka bani guri ka matso da ni kusa da kai sai annabi Yusuf ya ce to ka dora ni kamar na zama minista mana mai kula da harkokin wannan kasa kuma mai kula da dukiya da arzikin wannan kasa zan kula maka da bangaren dukiya da taskoki da reserve na kasa da yanda zaka sarrafa qala ja'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim ka sanya ni akan taskokin arziki na wannan kasa taka lalle ni mai kiyayewa ne kuma mai ilimi ne akan wannan abu daga nan malamai suke cewa yaya aka yi annabi Yusuf ya nemi a ba shugabanci ga dalilai kamar haka na farko dai kar ku manta Allah ya girmama shi annabi ne ya san abin da mutane ba su sani ba yasa a cikin ayar ma ya ce shi mai ilimi ne ilimin nan Allah ne ya sanar da shi ya ga ana yin barna ne ya ga ana yin ta'adi kuma ya ga mutane suna halaka sarkin yana zalantar mutane bai iya sarrafa kasar ba bai iya sarrafa arzikin kasar ba dan haka ya ga tunda sarki ya zo da shi kusa da shi sai ya nemi ina sarki zai bashi ina cewa sarki ina nufin shugaba kenan a wancan lokacin ina zai bashi ya rike dan ya bada gudunmuwa ya ga cewa a bashi taskar dukiyar kasar ya rike ta kuma ya ce inni hafizun alim duk mutumin da ya nemi wani abu da yake da ilimi ya cancanta kuma ba wanda ya fi shi sanin wannan abu kuma ya kware to dole ne ma ya nemi a bashi dama ya kyautata mutum baya cikin neman shugabancin da aka haramta ba laifi bane tunda yana da ilimi a kai ya san abun ya kware kuma zai bada gudunmuwar sa yanzu misalin an zo ana yin wani abu sai kaga ana kuskure kai kuma kana da ilimi a kai sai kai shiru ka bari ana barna sai Allah ya kama ka sai ka fito kai bayani ka ce jama'a bani dama in yi amfani da ilimin da Allah ya bani to haka watakila wata kujera ce ko wani matsayi ne ko a gwamnati ko nawa ba laifi bane dan mutum ya nema ba shi da bambanci da mutum ya rubuta application ya karanta wani abu ya kware ya ce a bashi dama ya yi kaza ya kaza ba bambanci Allah gara da ku da haka ya ce inni hafizun alim Allah ya ce kamar haka muka kafa Yusuf muka bashi dama da an daure shi a kurkuku amma zai yi rayuwarsa inda ya ga dama ko ina zai je a cikin ƙasar nan yana cikin cikakken ƴanci Allah ya ce rahamarmu da tausayinmu da jinƙayinmu muna ba wanda muka ga dama kuma ba ma tozartar da ladan masu kyautatawa wa kadhalika makanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيء أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون الله تعالى اللاهرة شيء في الهيري قوات النسك إيماني كما ما سورا الله كل كرن كتنان لا داد أبنجي جزيبا كان اللاهرة شيء في مكة الخيري ولأجر الآخرة خير للذين يتقون للذين آمنوا وكانوا يتقون كما كسام متقوا لذلك يوسف يدي آدم ببن ميمتعي كينن أولن كسان شيذي رنك صرفون أنا الأمران كاين أبين شي كركم أنت شي يبا وسركين شاورا يتي سينوما سيشوكا شكرا بكو يكو ستارك عن أبي قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون كمسكي تسيد يوسف ني يدعو سيشي تو أباني داما أقول دو أنن أرزك ينزي يوسف يدعو من ملكي فار أمباشي داما أنا تشكي ونن ينعي sai ga ƴan uwan Annabi Yusuf din nan sun sake tahowa daga wajen baban su Annabi Yaqub da raƙuman su sun zo za su auni abinci awo ne da mu ake zo ana aunan abinci a sai abinci a tafi a je a ci abincin shekara abincin wata shida iya ƙarfin ku iya halin ku to sun zo su yi awo tunda gidan sarki ko gwamnati tana tanadawa mutane abinci a wannan lokaci a zo a siya da farashi mai kyau to sai ga sun zo za su sayi kayan abinci kuma sai suka tarar da wanda yake kula da wannan kayan abincin Yusuf ne amma ko ba su gane shi ba saboda me ya dan samu girma ya same shi shekaru an rabu inda an jefa shi a kurkuku an dade ba gan shi ba sannan kuma ya shiga gwamnati ya dan samu kwanciyar hankali shikenan وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فأعرفهم وهم له منكرون ga mutane annabi yusuf yan uwansa din wadannan wanda suka jefa shi a rijiya kaga abin da nake ga maku ga su yanzu sun taho suka shiga wurin fa'arafahum suna zuwa sai gane su basira irin ta annabi yusuf kawai sai ga ai wannan yan uwana ne wa hum lahu munkirun amma su bas gane shi ko mutum dai ba wanda ya gane shi suka zo suna ta gaisuwa ranka dai mun zo ne za mu sai kayan abinci ka gani ka ga rayuwa ko to su bas gane shi ba a saboda dadewar sa a saboda wata kila yanzu yana mulki a wannan shine yake nuna cewa duk lokacin da mutum yake zaune a matsayin sa na talaka akwai bambancin yanayinsa da kuma in ya zama mai mulki dole ne mutum ya canja waɗanda suke zargin wasu masu mulki saboda sun shiga mulki sun canja ko sun ƙara kiba ko sun yi haske ko sun yi wani abu to ai dole ya canja tunda Allah ya canja masa matsayi na farko dai wurin da yake zama ba irin wanda yake zama bane a da da yana zama cikin mafici da zafi da sauro yanzu ko sai shekara ma nawa bai maga sauro ba kullun cikin AC yake iska tana buga shi kuma akwai abinci mai kyau akwai wurin zama mai kyau hankali ya kwanta ba dole jikin sai ya canja ba kuma hakkinsa ne kujerarsa ce matsayinsa ne da motarsa sai an tura sai an yi kaza yanzu ko an bashi mota jibgegiya jansa ake yi bude masa ake yi da da sassafe zai fito ya buge-buge nema yanzu ko zai kwance sa sai ya gama abin da zai yi ya huta ba dole ya canja ba yaya za a rinka zargan mutum wai dan an bashi wata kujera ko yana da wani matsayi ya canja dole ya canja ai sai ga an dauko hoton wani da gashi yanzu yana kaza yanzu kuma ga hoton sa wannan jahilci ne da rashin hankali ko kai nan yanzu ko kai talaka kai kana cikin talauci sai Allah ya bude ma yar kasuwa da ka fara zuwa kana dan abubuwa kawai sai ka fara canja riga kawai sai ka ga yanayin ka canja wani ya aka ne a ai yanzu kasuwa yake zuwa yana samu wani abu kenan yanzu yana gyara jikinsa yana ganin yan kasuwa da suke zuwa ana wanka ana gyara jiki ba dole canja ba inda a gida yake kullun dumame zai ci da shinkafa da waken gida yanzu ko a kasuwa abincin kasuwa zai ci ko wani ci abinci a kasuwa da dan yankan kaza ko ba kuma ne da lemo mai kyau da dan abun nan da dan balangun da ake ci bayan karfe 5 da rabi duk yana ci ba dole ya canja ba haka ne man wala to sai mutane su rinka rashin hankali da jahilci kullun na fada dalibin ilimi ya kamata ya zama mai awo ya lissafi kowa in ya samu dama zai canja yanzu ni dinnan da kuke gani na wallahi na samu dama ba za ku gane ni ba Allah wani wai yace wai nayi wata tafiya kwanaki nayi tafiya ban dawo ba nayi irin kusan wata daya sai zai ce yanzu malam kai ne nace kwarai ai da mun a cikin wahala nake wallahi malam ina ne naje can naje da zagaya na samu abinci mai kyau ba kudin tara ba kudin cafane na gida ba wai in ci abinci na mai kyau lafiyayya malam in kwanta cikin AC in yi min yawa an kashe wallahi malam hankali kwance malam sha madara in ci abinci lafiyayye na dawo wai ai abu kai malam kai ja nace tab ai da ma na ƙara wata biyu ma da ba za ku gane ni ba wallahi yanzu nan da zan yi wata tafiya in dan yi wata ɗaya da Allah na da ja za ku ga nayi yawwa to amma yanzu fa sai dai mu ta bugawa da ni da ku ba za ku gane ba ni ma ba zan gane ba babu aibu dan mutun ya canja jama'a ba aibu duk wanda ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali ya samu dan wani abu da yake so ba laifi ya canja ku ne na zargin shi wa gabannin ku ko jagororin ku saboda Allah ya ba su wata dama kuna zagin su kuna giba da su kuna bata sunan su a duk wanda ya samu dama zai canja kuma da masu ake a canja ai so ake a canja dan haka annabi yusuf ya zo yan uwansa ba su gane shi ba wa dakhalu alayhi wa arafahu shi ya gane su ba wa hum lahu munkirun su ba su gane shi ba annan annabin Allah ne alayhi salatu wassalam to bari mu ji abin da ya faru suka zo aka auna musu kaya na abinci da za su tafi sai annabi yusuf sai ya ce idan kun je gida ku taho mun da dan uwan ku wani dan uwan yusuf din akwai dan uwan shi yusuf wanda suke ciki daya binyamin to ba su zo da shi ba a lokacin ina jin baban nasa ya rike shi shi ma dan kai ya mata yace to ku zo mun da shi in gan shi ba ku ga cewa ina cika awo ba kuma na ba ku masauki mai kyau bai ce musu komai ba wannan magana kawai ya gaya musu walam majahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhil lakum ya gama shirya musu laftin raƙuma kayan abinci za su bi ya ce to ku zo mun da ɗan uwanku da kuke uba ɗaya daman ƴan uba ne shi ma Yusuf ɗin ƴan uba ɗan uba ne shi ne Hausawa mu iyaye da kakanni suke cewa kiyayya ta ƴan uba wai sai a ce wai in ɗan uba ne ba uwa ɗaya uba ɗaya bane akwai wata kiyayya ko na to shi din ma ɗan uba ne ma'ana ba uwarsu ɗaya ba yace to ku zo mun da wannan dan uwanku da kuke uba daya ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin yace in kuka tafi kuka sake dawowa ba ku zo mun da shi ba to na daina auna muku abinci fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wa la taqrabun kar ku yadda ku matso kusa da ni ku tafi sai suka ce to ranka dade duk ba su gane shi ba ranka dade kai hakuri za mu yi kokari mu je mu lallashi babansa wato mu lallabe shi musa ya ba mu dama mu taho maka da shi tai za mu yi himma mu ga ya za mu taho da shi qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'iluna kalman murawada wato sun kace za su yi kokari murawada a larabci ne kai kokarin neman abu sanurawidu anhu abahu za mu yi ijtihadi mu nemi baban ya ba mu shi mu taho da shi sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilu tayyib bayan sun zo za su tafi sai annabi yusuf ya ce wa ma'aikata masu auna kaya kenan yace qala li fityani wa qala li fityani ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allam ya'rifunaha idhan qalabu ilayhim la'allahum yarji'un ku sanya musu kayan su ku hada musu ya ga yaran sa masu diban kaya masu awo wanda suke sto kenan yanzu ga mutanen nan za su tafi to maza maza ɗan kayayyakin su da suka zo da kudaden da suka bayar na awon ku mayar musu da kudin su wato dirhaman su fi rihali ij'alu bidha'atahum fi rihali ku dauki kayan su da kudaden da suka zo ka san mutum yazo zai sayi kaya ba yana zuwa da buhu da jaka da suka kaya ba a da to ku dauki kudin kayan kudin awon sai ku bude wani laptop na raƙuma sai ku mayar musu in sun je gida suka bude kayan za su ga ga kaya an ba su ga kuma kudin su an dawo musu da shi to anan nake so gane kun ga kenan shugaba yana da wani jurisdiction da turawa suke faɗa kamar yana da wani dama da zai iya taimakon wani in yana so kenan yanzu wannan gurin ai kayan gwamnati ne haka ne Annabi Yusuf shine mai kula da gurin amma kaga yayi amfani da wata damar da yake da shi ya ba wa waɗannan mutanen kayan nan kyauta wanda ba laifi bane tunda duk da sayarwa ake ya dauke wasu kuma ya ba su kyauta wataƙila ya biya a cikin albashinsa wataƙila kuma gwamnatin ta ba shi dama akwai wani rabo nasa ne wataƙila a cikin kasansa ya dauka ba su ku je ku sa musu in suka je suka bude suka gani to za su dawo za su sake dawo mana wannan hikima ne yayi ko dai su dawo da kudin tunda mutane ne masu gaskiya za su ce a an yi kuskure an sa mana kudi to kaga wajen dawo wannan shi dama abin da yake so a dawo masa da dan uwansa ina fata ana fahimta yawwa ko kuma sun ji dadi kai wannan mutumin ya mana awo gashi ma kudin mu ma bai karba ba yanzu gobe ma zamu dada komawa wajen sa awo Allah sa kuna ganewa la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ilaihim la'allahum yarji'un za wato za su cewa mun yi kuskure mun sa musu kudin awo ba mu dauka ba to za su dawo dan ba rasa Allah ta kansu cin wannan kudi ba wannan ada kenan malam ada amma yanzu da yaje sai ya je in ba Allah ya zabi mutum ba cikin zababbun Allah masu tsoron Allah ba kamar yanzu kai ne fuka je ka sai kaya kai komai kai sai kaga kudin da kuka yi lissafi zaka biya mai shagon ka tarar da su an dawo maka da su yaya sai mutum ya ce shikenan kawai bari dawo mu lokacin ma mutum zai canja shago ce kan na dawo ya tuno cewa yanzu fa a ma'aikata ne za a yi kuskure albashi sai a yi kuskure sai a double payment computer ta yi kuskure ta tura wa ma'aikaci kuɗi sau biyu mutane sai mutum ya shiru ko ana baka kuɗi naira 20,000 sai kaga an sa ma 50,000 ai ya kamata kai magana ya aka yi amma saboda rashin amana sai mutum ya shiru to shi yasa muke zaman wahala muke zaman dardar da junanmu da rashin amintuwa yanzu na wani ma nema kake ka samu dama ka karbe ballantana ka samu wata hanya ta bangaren ka an tura maka mu dauki wannan darasi ya mayar musu da kudin ya san za su dawo sai sun dawo da shi to ku zama masu amana masu rikon gaskiya da sunan sun dawo wajen babansu sai suka ce ya babanmu an samu matsala an hana mu mu yi awon kayan nan an ce ba za a yi mana awon abinci ba sai mun zo da ɗan uwanmu mu zo awon tare da shi amma mun maka alkawari za mu kiyaye kar ku manta fa baban nan nasu haka suka gaya masa suka karbe Yusuf suka je suka jefa shi a rijiya yanzu gashi sun sake dawowa ɗan uwan Yusuf ɗin za su ɗauke shi فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون suka dawo gurin baban su annabi yaqub suka ce ai an hana mu ba za mu sake zuwa mu auni kayan abinci ba sai mun zo da dan uwan mu ka ba mu koma da shi mun yi alƙawari za mu kiyaye maka shi. Sai wuf annabi Yaqub sai ya tuno, sai ce yanzu in sake amince muku in dada baku dana kamar yadda na amince muku ga dan uwansa, in baku tafi da shi kai. To Allah dai shine mafi alkhairin mai kiyayewa, kuma shine mafi tausayin masu tausayi da jin kai. Qala hal amankum alayhi kama amintukum ala akhihi min qablu, kun yi abin da kuka yi na amince muku akan dan uwansa shine Yusuf ya manta shi yanzu, wataƙila yana tsammanin Yusuf ya mutu ko na. To fallahu khairu hafiza wa huwa arhamur rahimin. Shikenan yayin shiru dai bai ce komai. Yanzu an zo gida za a bude kayan awon abinci, suna budewa sai suka tarar da kudin da suka yi awon abincin an da musu da shi, sai suka da samun karfin gwiwa suka ce to ka gani ko baba, kaga mutanen nan suna san mu, kaga ba cutar mu za su yi ba, kaga sun ma dawo mana da kudin mu na awo. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabghi, suka ce ya baba to me muke nema, wannan istifhamiya ne, yo me muke nema na girmama wannan sarki ya girmama mu ya kalbu bakuncin mu. Suna ga yawa baban su Yaqub kenan, hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru ahlana, ga kudin mu an dawo mana shi mu je mu dada sayan kayan abinci, shine namiru ahlana wa nahfaz akhana, kuma za mu kare dan uwan mu mu kiyaye shi ka ba mu tafi da shi, wa nazdadu kayla ba'ir, kai yanzu kudin ma da aka dawo mana ma ya isa ma mu dada kara laftun wani raƙumi bayan raƙuman da muke diba za mu dada karawa. Zalika kaylun yasir, ai wannan abu ne ma mai sauki, ka ba mu dama mu tafi da shi kawai. Darasin da za mu ɗauka a nan shi ne, duk ɗan kirki shi yake tsayawa yake kula da sha'anin gidansu da ubansa. Yanzu ina dattijin yake annabi Yaqub, ba yana gida ba, suwa suke mashi hidima? ‘Ya’ya. Shi ne amfanin mutum ya haifi ‘ya’ya, ba wai ubanku yana yawo yana wahala ku kuma kuna kwanci aje a nemo a kawo muku ba. Yanzu nan mallam ka gansu, in har mun ɗauki ma ra'ayin waɗanda suka ce annabawa ne, to ka duba fa haka za su ɗauki raƙuma su hau su shiga daji, uban yana kwanci a gida, shi zai shagaltu da wasu abubuwa na gida, su kuma za su je su nemo abinci. Ashe ‘ya’ya su suke zuwa su je su nemo wa uba abinci. Ya rabu. Kullum Qur'ani ana karanta shi ne don a ɗau izina da darasi. Duk ɗana arziki yana so ya yi abin kirki ya zama ya samu wani matsayi don ya taimaki ubansa ko ya taimaki iyayensa. Amma yanzu abin da ke faruwa za ka gama wahala a kan ‘ya’ya, tun suna yara kana wahala a kansu, kuma sun girma ma kana wahala a kansu, sai ga mai ribar. Wallahi yaro tun yana cikin cikin mahaifiyarsa kake masa hidima, kana kashe mai kuɗi. Da ka ta fara tari da atishawa a kai ta asibiti saboda yaron ne, a ji a maka bil ɗin 35,000-70,000 ka je ka biya. Saboda zuciyar musulunci ba ma lissafin kuɗin da muke kashewa matanmu masu ciki, a je awo a je a gwada ta a je a yi aka wannan, in za a haifi yaron nan a je a kashe kuɗi. Yanzu duk wani mutum da aka masa haihuwa billahi azimu ina ga Allah ya san nawa zai kashe akan haihuwan nan. Kayan yaro jariri yafi kayan babban mutum tsada. Allah, riga da wandan da jariri zai sa wallahi yafi wannan riga da wandan da kake sa mai aiki tsada. Allah, kuma kala nawa zaka siya? Dukka gama yi wa yaro wahala, ka kai shi makaranta, a kai shi asibiti, a kula da kaza, a yi kaza, yazo ya girma yazo ya miƙe maka kafa, sai ka kai shi makaranta, sai ka kai shi jami'a, ka biya masa kuɗin makaranta, ka biya mai kuɗin magani, ka biya masa kuɗin duk mutane malam, ka ƙare wahala akan hidima ga ‘ya’yanka. Bayan ya gama karatun ya dawo kuma ya maka tagumi, yana jiran ka sama masa aiki ko kai shi kasuwa, ya fi girma ya balaga, ga gajiya ta same ka, ga yawan iyali, ga yaya, ga kanana, ba za su yi tunani ba, kai za ka yi wannan. Kana tura shi da ya samu aikin nan, yana fara samun kuɗi, ba lalle ka san nawa yake samu ba albashi, wallahi ba lalle ya gaya ma ba. Kuma idan yana samun wani abu na alkhairi, ba lalle ya gaya maka ba. Daga nan sai fara tunani, sai su fara shawara da yarsa, uwarsa, sai su haɗa kai da uwarsa, sai su ce to ai ya kamata baba, ya kamata kai aure, ya kamata kai kaza. To in an zo auren ma fa kai za ka yi, shi kudinsa kudinsa ne, zai rinka tara su. In an zo auren kuma ya ce kai mai aure, in mai hali ne kai ya ce a sama masa fili, in mai hali ne kai ya ce ka bashi gida, in mai kaza, duk sai ka gama masa wahala duka. Yana gama da ka gama tura masa motarsa, ya samu matarsa, ya aure, ya rufe kofa, shikenan. Haka za ka zo kai ta wahala, ya manta da kai. Rayuwa ta canja, al'amura sun canja, babu tarbiya. Amma dan arziki, dan kirki shine yana yin wayo da yayi hankali, zai fara buge-buge, zan taimake ubana. Amma mutum ya zama liability, ya zama nauyi, an gama maka wahalan, kuma ka girma, ka samu rufin asiri, kuma ka manta da uba. Wani yana ban labari, yana cewa ya ce ba abinda bai yi wa ƴaƴansa ba. Akwai wanda yana samun kuɗin da yanzu uban baba ya samu, ya samu babban aiki, ya samu kaza, amma wallahi malam sai ya kwashe watanni, ko waya bai kira uban ba, waya ba a gari ɗaya suke ba, yana can wani guri, yana ya zama babba, ya kira shi a waya ya masa gaisuwa, wallahi bai yi. Sai ya share wata uku, sai uban in ya gaji da buƙatuwar ɗan, sai ya kira shi su gaisa. Shi ko yana cewa ya samu duniya, duk ya manta da wahalar da uban shi ya masa. To yanzu abin da ke faruwa malam, kaga mai gida kana da yaya 5, 6, 7, 8, 9, 10, duk kai za ka ɗauki nauyinsu. Shi yasa yawanci kuke ganin mutane suna yin furfura a dole, wallahi ba shekaru ba ne, stress ne da wahala. Da yawa furfurar da suke zuwa mutane ba wai shekaru ba ne, wahala ne da stress da tunani, ya zan yi da kaza, ya zan toshi can, in mata ne ya za ka musu aure, in maza ne ya za ka musu kaza, kowa ne so yake ɗan. Yanzu ƙoƙari duk rayuwarmu ta ƙare mu gina ƴaƴanmu, amma ƴaƴan ba sa tunanin ya za su gina ubansu. Ba sani ko ana gane karatun. Duk hidimar da za ka tashi yau, ya za ka gina ɗanka, ya za ka inganta mai rayuwa. Amma irin wannan tunani da kake, ya za ka yi waɗansu, shi kuma ɗan fa baya tunanin a kanka. Ya zan taimaki ubana, ya zan rufa babana asiri, ya zan ba babana hutu, babana ya yi shekara wajen kaza yana mun hidima, yaya yanzu zan ainihin bani sunan shi, zan taimake shi nima in mai sakayya. Wallahi ya'yan wannan zamani kaɗan ne masu wannan tunani. Kuma ɗan abu kaɗan za ka yi, yaro zai fushi da kai. Ɗan abu kaɗan, wallahi sai ya canja maka mu'amala. Daga ganin fuskarsa za gane kawai yana fushi ne da kai. Saboda kawai ai dama kai bawa ne, an kafe ka, kai masa hidima. Mun bar hanya. Za ka zo kai ɗaya ka ɗauki nauyinsu gaba ɗaya, 5, 6, 7, 8 da uwarsa da ƙanwar uwarsa da ƴar uwarsa da ƴan uwarsa da waye, duk kai za ka yi ta musu hidima kana wahala. Amma idan gajiya ya zo, ma tsufa ya zo, ko ka yi ritaya, ko ka daina zuwa kasuwa, ko ka daina kaza, to idan an zo fa taimakonka, to sai an yi karo-karo. Ba za a samu ɗaya ya ce na ɗauki nauyinka zan kula da kai ba, wallahi ba sa yi. Meeting ake yi, to kai nawa za ka rinka kawowa? Yanzu kuɗin maganin babanmu duk wata 1000 kaza ne, to kuɗin abinci, wannan masu hankali fa kenan a cikin ƴaƴan. To meeting ake yi, kai za ka ba 10,000, kai 20 za ka bayar, kai kaza, ah wallahi ni warin iya ba da 20 ba, wallahi ni ma 5 zan bayar, ah ni kaza kaza. Haka ake yi, wannan taimakon ubansu ne fa ko uwarsu. Amma kar ka manta fa kai ɗin kai ɗaya ka ɗauki nauyinsu gaba ɗaya. Ka turo wancan jami'a, ka turo wannan kasuwa, ka turo wannan ka ɗauke, sai ka gama wahala. Amma in an zo taimakonka sai an yi mitin a je a samu, a zo a wata ma wani ya ƙi turo kuɗin. Wallahi watan za a yi wani ya ce ni fa al'amura sun yi mun yawa, gaskiya kuɗin baba da ake bayarwa ni ba zan samu bayan damun bayarwa ba, a ɗaga min ƙafa. Me zai bayarwa? Na mutum da baba ya zama ƙwallon mangwaro, ka gama cin moriyarsa ka jefa da shi. A haka uban zai zo ya mutu da baƙin ciki da ɓacin rai wallahi. Wata mata ta taɓa bugun mun waya tana yin damuwa akan wannan. Mace ce, ta ce yanzu malam mun kasa ɗaukar nauyin ubanmu malam. ya taimaka mana mun yi karatu, wani ya je Ingila ya yi karatu, wani ya je kaza ya yi karatu, wani ya masa kaza, wani yanzu babban manajan wani banki ne, daukan ma'aikata ma yake, wani kaza ne, wani mai matsayi kaza ne, amma mallam wai a wata sai an zo nayi ta buga waya, in ta buga waya in ce a turo kudin baba, saboda baba yana ciwon suga, baba yana da hawan jini, ba ya ci komai, kaza kaza da sauransu, gurin zaman sa ya lalace, ya babu abana, wallahi mallam. Nace kin ga in kina da hali kina da iko ki rabu da su, ke ke masa, ke ne Allah ya miki arziki da albarka, tara kuɗi da samun matsayi ba shine arziki ba. Tace mallam matar aure ne ni kawai dai miji na mai karfi ne. Nace ki iya abin da kika samu ki bai. Tace to ko zan yi, wallahi mallam haka matan nan ta yi, ta zo ta rushe masa ɗakunan da yake kwanciya da shi da uwarta, ta gyara masa dan apartment, ta musu falo, ta musu kaza, ta dauka musu mai aiki, mace mai aiki a unguwa, ta dauke tana bata 10,000 ta rinka musu wanke wanke, tana musu shara, tana musu abinci. Kudin maganin su nawa ne? Maganin su duk wata sai sun sha maganin kaza. Hajiya ciwon kafa ya dame ta, baba kuma ciwon hawan jini da ciwon suga ya dame shi, suna shan kwayoyi. Aka yi mata lissafi abincin su mai suke ci, suna cin alkama, suna cin acca, suna cin kaza, suna cin kaza. Tace duk wata haka ake mata bill. Ta samu mai gidan, tace tana neman taimako cikin arzikin da Allah ya masa. Tace ba zan dauki kudin ka ba, amma ka taimake ni, taimake yayina idan yan wanki, idan ka zaka zaka. Tace to ba su sun yi, mijin ya saka le mata, sai ai bill a shekara, sai zuba mata kudin duk wata sai ta tura. Kai matan nan ta burge ni, mai taimata addu'a. Ina sauran yan uwanta, wani babban manajan banki ne a Port Harcourt. Ina wani, wani ana aiki NNPC, ina wani wannan yana aiki a wannan wata ma'aikata ta kaza. Wallahi sun kasa daukan nauyin uban. Za ku gani billahi al'azim, duk wanda ya tozartar da ma'aikinsa, wallahi sai ƴaƴansa sun tozarta shi. Allah, wato cikin abinda Allah baya bari ma, abinda Allah baya bari yana daukan mataki a kansa da gaggawa, shine maharkar iyaye. Kuma ku lura duk dan da ya bi ubansa to kuma sai ya samu albarka. Duk wanda yake tausayin babansa, yake taimakon ubansa, to kawai ka rubuta wannan mai albarka ne, zai yi albarka, Allah zai taimake shi. So ƴaƴa ku kula da iyayenku. Yanzu wannan ƴaƴan Annabi Yaqub ne, su suke daukan dabbobi su tafi su je su yi awon abinci su kawo. Kai me kake yi, me kai wa kaza? A nan wani bawan Allah ya zo yake min magana, yake cewa matarsa suna masa rashin kirki, ya gama wahala, yana hidima da sauransu, amma iyayensa suna kauye suna wahala. Yace mallam na zo birnin nan, na zo na kama gidan haya kadai 500,000 duk shekarar duniya, 500,000 nake barawa da wuta da ruwa da janareto da wane ne da waye. Yace wata rana na zo zan yi wanka, wai sai aka ce wai ba ruwa. Nace ya ba ruwa, akwai rizabuwa, akwai irin tankin kasa din nan. Sai matan gidan sai suka ce ai almajiri ne bai zo ya debo ruwan ba. Kaga matan birni ko da tanki da bohol da rizabuwa, wai ba ruwa, wai ruwan da famfon ya lalace, wai ruwan da za a jawo daga rizabuwa a ɗiba a kai mai banɗaki yayin wanka, wai babu. Me ya faru? Wai almajiri bai zo. Ya sake dawowa sai ga ba a yi abinci ba, yara duk suna cikin yunwa. Me ya faru? Wallahi yaro ne da zai kai markaɗe, almajirin da zai kai markaɗen tattasai ne bai zo ba, da turmi da komai a gida. Yace to ba laifi. Ya je sto ɗin ya karɓi makulli ya riƙe gaba ɗaya ya rufe, ya sayo buhun masara aka niƙa, gero aka kafe, ya sayo kuka a wata kasuwa a can. Wallahi mallam ya sayo daddawa da duk babu a gidan. Yace in Allah ya so yarda daga yau tuwo da safe, tuwo da rana, tuwo da daddare. Allah yace ran da kuka ga kuna da abin nan, ga kokonan zan ba da su, ga gero nan, a rinka yin koko da safe yara saboda za su samu makaranta, da ni da kuwa kaza. Yace mu zuba mu gani. Yace kuma almajirin na kore shi da ƙul wakil, suka yi alƙawari. Yace to shikenan, ya ku ƴaƴana, Allah shine wakili akan duk abin da muke faɗa. Allah shine wakili ku tafi da shi amma Allah shine wakili shikenan suka dauki yaro za su tafi sun kama hanya sun laftara kuma sun hau za su tafi ne nemo abinci ka ji ashe yaya ke fita su nemo wa uba abinci ina maimaita wannan abun kunya ne a gare ku ubanku ya gaji ya tsufa ko yayi ritaya ko baya zuwa kasuwa kuna nan kuna zaune kuna jiran dumame uban shi zai fita ya buge buge ku zauna da shi ku ce baba kwanta ka huta zamu je mu nemo maka wallahi abin da ya kamata ku yi kenan yanzu mutum ya wahala akan yayansa yana suna yara kuma in ya girma ma ba zai huta ba ya wahala akan ku kuna kanana kuma yanzu ya girma ba za ku bashi hutu ba ba hankali sai ce to zan ba ku shawara idan kun je shiga garin nan kar ku ga baki ɗayan ku ku je ku shiga ta kofa guda ɗaya a'a ku rarrabu ni dai ban isa in wadatar da ku daga wani abu daga wajen Allah ba amma saboda ido shi kuma nan malamai suke cewa wato amfanin ido da boye kai yana da amfani saboda idan mutane yana da tasiri ya za ku taho gaba ɗayan ku cinkus yayan annabi guda kun taho to ku rarrabu قال يا بني لا تدخلوا يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه قرربوا قرربوا وما اغني عنكم من الله من شيء يشي ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون طيب suna zuwa suka ce to mu shawaran baban mu sun zo bakin gari sai suka rarrabu wasu suka shiga can wasu suka shiga can wasu suka shiga can kofofin garin suna da yawa walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min shay illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha la bi sai wadatar da su ya kare su komai daga wajen Allah ba amma yana da wani abu a cikin zuciyarsa a matsayin sa na annabi da Allah ya kimtsa masa ya ji a ransa bari ya ba su shawara shikenan me yasa me wannan bukatar an ce ƴaƴa ne masu kyan halitta kuma ƴaƴan annabi ne duk inda ƴaƴan annabi Yaqub suka wuce sai an ta kallon su to saboda ido sai ya ce kar su tafi gaba ɗaya can kus haka su rarrabu wasu bi su can wani ɗaya ya can abin da shine illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha saboda ainu ya tausaya musu kar su zo wani abu ya zo ya faru a gari da sauransu amma walakin aksar an-nasi la ya'lamuna to yanzu ga sunan sun zo gurin annabi yusuf sun hada a gari sun zo gurin annabi yusuf malam suna shigowa gurin annabi yusuf yana kan kujeran mulki kawai sai ga wannan dan uwansa cikin su daya kawai sai ya kira shi ya ce zo nan sai ya aje shi kusa da shi kar ku manta fa har yanzu ba su gane waye yusuf din ba walamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi akha kawai sai matso da dan uwansa Binyamin da ake fara kala inni ana akhuk wallahi malam da ya zauna sai ce da shi kai ni dan uwanka ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya inni ana akhuk fala tabta isbi ma kanu yafaluna kar ka taba shiga damuwa da bacin rai dangane da abinda waɗannan ƴan uwa naka ƴan uba za su aikata maka to al'amura sun fara bayyana kenan zaka ya samu hasada zaka samu kaza da sauransu to amma annabi Yusuf sai ya gaya masa asirrance ce kar ka gaya musu ni ne Yusuf kar ka yadda ka gaya musu ni dan uwanka ne kai musu hila shikenan sai ya ce wa ma'aikata ku hada musu kayansu na awo suka hada musu aka ciccika musu laftinsu ba ni sunan shi na abunan na ɗiban kaya sai ya ce wa ma'aikatansa abinda ake auna kayan kwanan awon ku buɗe ɗaya daga cikin laftin raƙuman ku sa shi a ciki ku rufe in sun tafi mu kuma za mu nemi kwananmu za mu sa a bi su in aka bi su za mu ce to kun zo mun muku alheri kun mana sata to mu anan gwamnatinmu tsarinmu duk wanda ya zo ya ɗauki kayan gwamnati ya sace wani abu to mutum ake ɗauka a maimakonsa don haka sai ku ɗauko mun wannan yace ma'aikatan sa ku dauko mu wannan yaron shine sakamakon wannan kaya da suka dauka mana. Ka duba mana hikima basira, saboda bai zai yi ya dauke yaron ba, kuma lokaci bai yi ba da zai ga ya musu ni ne mai mulki, ni ne ku ga baban ku waye, wai lokaci bai yi ba, amma za a zo lokacin za ta bayyana. Kawai sai ya ce wa mutanansu, mutanansa ma'aikatansa, falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi, kawai malam sai ya sanya siqaya fi rahli akhihi a cikin wato laftin wato abu a dan uwansa din da yake so ya kama Binyamin. Sun tafi, kawai sai aka zo aka kira, sun ma'azzana mu'azzinu, sai mai kira sai ya kira ya sanar da su, ya ce to jama'a an yi fasata, mai kira yayi shela ayyatu al'iru innakum lasariqun, ya ku waɗannan matafiya ashe barayi ne ku, barayi kuma akwai matsala. Sai suka tsaya cinkos. To insha Allah gobe za mu ci gaba, saboda yau akwai sanitation da za a yi masallaci, akwai wasu ƴan uwa da suka zo, Allah saka musu alkhairi, suna bin masallatai na juma'a, suna yin shara, suna wanke masallaci, sun nemi izini mun ba su dama. Akwai bandakuna, akwai wurare, ƴan uwa samari matasa su kuma za ku iya tsaya ku taimaka ku a yi wa masallacin sanitation gaba ɗaya sama da ƙasa. Su ne waɗannan za su gyara nan ciki da cire yana da wankewa kafin da komai. Muna musu addu'a, Allah saka musu alkhairi, Allah ya ba su lada, mu kuma Allah ya ba mu ikon raye masallacin. So nan za mu dakata, abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada da kuskure kutunin ƙarshe, Allah ya mana afwa. Gobe insha Allah sai mu kammala gaba ɗaya, sati mai zuwa sai mu ɗora. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.